Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu raron ma a jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lalol da kuma niyya. Duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Oyo ta karɓi wasu mutane 'yan asalin jihar da aka gwamnatin tarayya ta dawo da su daga ƙasar Libya. Sai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya da za mu kawo maimaicin shirin da gaskiya na Ibrahim Alfa. Daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar Kamaru, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, za a cika kun labaran duniyar. Kwamiti na musamman na Robert Mueller ya yi wa Attorney General Jeff Sessions da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI tambayoyi a wani bangare na bincike akan katsalanda da Russia ta yi a zaben shekarar 2016. Jaridar New York Times ta faɗa a jiya Talata cewa kwamitin Mueller ya yi wa Sessions tambayoyi na tsawon awa da dama a makon da ya gabata, yayin da ya yi ma komi tambaya a wancan shekara nasaba da wasu rubuce-rubuce da ya yi a kan hirarsa da shugaba Trump. Mai magana da yawun ma'aikatan shari'a Ian Pryor ya tabbatar da cewa kwamitin Mueller ya yi wa Sessions tambayoyi, amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. Sessions da shi ne babban jami'in gwamnatin shugaba Donald Trump na farko da ya fara bayyana gaban kwamitin Mueller ya yi masa tambayoyi a wani bangare na binciken batun Russia wanda kwamitin ta ɗauka a cikin watan Mayun bara, bayan da Trump ya kori shugaban FBI Comey daga bakin aiki. A wani gefe guda kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya musanta a jiya Talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray ya yi barazanan yin murabus sakamakon matsin lamba daga fadar White House, da kuma cewa Attorney General yana tilasta masa ya kori babban mataimakinsa. Ko kaɗan ba zancen murabus, inji shugaban ƙasar yayin da yake amsa tambaya da aka mai akan wannan batu a wani taron fadar White House. Ya ce shugaban na FBI zai aiki mai inganci. Wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta Axios ta ce tana tsaye kan bakanta cewa Sessions na matsawa Ray lamba ya kori babban mataimakinsa Andre McCabe da wasu kusoshin hukumar wanda suka yi aiki tare da tsohon shugaban FBI James Comey da aka kori. Wannan batu na zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin wasu manyan jami'an hukumomin leƙin asiri da ta tsaron cikin gida da ma na 'yan doka da rashin adalci da sa siyasa a cikin aikinsu. Trump ya kori Comey ne a shekarar da ta gabata, yayin da yake jagorantar hukumar FBI wurin binciken katsalandar da ake zargin Russia da aikatawa a zaben shugaban ƙasar Amurka a shekarar 2016, wanda ya baiwa Trump dama lashe zaben. Wasu tagwayen bama-bamai a cikin mota sun tashi kuma sun kashe mutane aƙalla 9, kana kuma suka jikata sama da mutane 30 a Benghazi na ƙasar Libya a jiya Talata. Mota guda ta tarwatsa kanta ne a gefen wani masallaci da ke unguwar Al-Salmani. Jim kaɗan bayan minti 30 kuma mota ta biyu ta afkawa 'yan sanda da masu aikin ceto da suke kwasan mutane da suka jikata a harin na farko. Yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin. Benghazi ita ce cibiyar da aka gwabza mummunar faɗa tsakanin masu tsatsauran ra'ayi da runduna masu biyayya ga jarumin sojan Libya Khalifa Haftar, wanda ya ayyana birnin mai cin gashin kansa a bara. Libya ta faɗa cikin tashi-tashin hankula na lokaci mai tsawo tun bayan da aka hambara kuma aka kashe tsohon shugaban kama-karya Muammar Gaddafi a shekarar 2011. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa a jiya Talata cewa kafin ƙarshen wannan shekara za ta fitar da tsarin tattaunawar zaman lafiya a yankin Gabas ta Tsakiya, sai dai mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ce hakan zai ta'allaka ne akan amincewar Falastinu su koma kan teburin tattaunawa da Isra'ila. A lokacin da ya kammala ziyararsa ta kwanaki uku da ya kai a gabas da tsakiya, Pence ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa fadar White House tana tattaunawa da ƙawayenta na yankin ko za su iya fitowa da tsarin tattaunawar zaman lafiyar. Amma dai hakan zai tabbata ne bisa ga amincewar Falastinawa su koma kan teburin tattaunawar. Wani babban jami'in fadar White House da ya faɗa wa manema labarai a birnin Kudus ya ce masu tattaunawa a ɓangaren Amurka ba su ƙayyade lokacin kammala tattaunawar ba, saboda a baya ba a cimma lokacin da aka ƙayyade ba. Ɓangarorin biyu ne za su dace a kan lokacin da suka amince su fara tattaunawar, in ji jami'in na White House a lokaci wanda ya buƙaci a sa kai sunansa. Pence ya faɗa a hira da ya da Reuters cewa shi da shugaba Donald Trump sun yi imanin cewa shawarar da suka yanke na ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus zai taimaka ainihin wurin cimma tattaunawar zaman lafiya a yankin. Amurka ta karu da kawayinta na kungiyar tsaro ta ƙasa da ƙasa ta NATO a jiya Talata suka yi tarda amfani da ake yi da makamai masu guba a ƙasar Libya a ƙasar Siriya, yayin da suka dora laifi a ƙasar Rasha mai bada kariya ga gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad. Harin na baya-bayan nan akan gabashin Guta ya tada hankalin duniya ƙwarai da gaske, cewar gwamnatin Bashar al-Assad tana nan tana ci gaba da yin amfani da makamai masu guba akan al'ummarta, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a lokacin da yake jawabi a birnin Paris. Tillerson ya ce akalla mutane 20 aka kashe a ranar Litinin a cikin wannan harin wanda aka kai da iska mai tsananin guba a yankin gabashin Guta da ke kusa da Damascus wanda ke hannun 'yan tawaye, sai dai ya dora laifi akan Rasha da irin taimako da take baiwa gwamnatin Assad.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, gwamnatin jihar Oyo ta karɓi wasu 'yan asalin jihar da suka tafi cira na ƙasar Libya waɗanda gwamnatin tarayya ta dawo da su. Ga rahoton Hassan Umar Tambuwal.
A karon farko a hukumance, gwamnatin jihar Oyo ta karɓi mutane 'yan asalin jihar Oyo 11 da aka mayar daga ƙasar Libya. Mataimakin gwamnan jihar Oyo Otumba Moses Alake Adeyema ne ya karɓi mutanen a madadin gwamnatin jihar Oyo. Otumba Moses Alake Adeyema ya ce gwamnatin jihar Oyo ta yi niyyar za ta tabbatar da cewa duk 'yan asalin jihar Oyo da aka kawo su fadar gwamnatin jihar Oyo za a mayar da su a gidajensu ko kuma duk inda suka fito. Shi ko sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Oyo Oyesema a takaice Mr. Akin Makinde ya ce hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Oyo an buƙace ta da ta yi nazarin abin da za a yi wa waɗanda aka dawo da su gida kuma suna aiki akan haka. Shi ma ɗaya daga cikin mutane 11 da aka mayar gida Najeriya daga ƙasar ta Libya mai suna Oluwa Tobi ya zayyana ire-iren abubuwan da ke faruwa ga baki a ƙasar ta Libya. Mr. Oluwa Tobi ya ce mutane na mutuwa, muna aiki mai wuya, kuma kimanin mutane 50 zuwa 40 ke zama a waje guda, mutane da yawa na suma, wasu ma na mutuwa. Rahotanni dai sun nuna cewa kimanin 'yan Najeriya 800,000 ne aka mayar da su gida Najeriya daga ƙasar ta Libya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yau zan tafiya ta ba zan zauna ba.
To, a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar.
Salama nake kuna jina. Dawo, dawo. shi yau ina ta ban kwana
dawo dawo
san bar gani kuna gani na
dawo dawo
godiya nake masoyana
dawo dawo
hakuri zakui masoyana
dawo dawo
zakurin ga samun aike na
dawo dawo
san tafi babu sarai na tafi ne kawai ina kuka ba zan zauna ba
dawo
gida
dan
Allah sauki kayan
ka
ai garin mu da zafi
baka
saba ba mai saurara ka na chan annuna ana suna
dawo
na chuya na nuna kishina
dawo
ayo ansa kana arana
dawo
nei roko Allah ka saka min bazan yafe ba
dawo gida dan Allah sauke kayan ka ai garin mai da zafi baka saba
na sanan da yawa na jajirce dawo dawo
na zama tamkar an asirce dawo dawo ashe sabar yau da race dawo dawo na kaje karshe a takaice dawo dawo to madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka a gaba
Assalamu alaikum. A makon jiya muka fara batun yadda ake yaudaran mutane. Ana karbe musu kudade da sunan za a samar musu da aiki. Wannan kuwa yana da nasaba da mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya. Batun da muka faro a makon jiya ya shafi ƙaryar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baki ta Najeriya, wato immigration a shekara ta 2014. Inda har aka kashe mutane da yawa a wuraren da aka gudanar da wannan aiki na tacewa a Najeriya. Tun kafin a karbi kudaden nasu, Malam Yahuza Ibrahim da ke yi mana bayanin abubuwan da suka faru, ya ce an ba su tabbacin cewa idan ma ba a samu aikin ba, to za a maida musu da kudaden su ko kwabo ba zai ci wankai ba.
Wato idan ka duba za a iya cewa wancan lokaci da aka nemi wancan aikin har ma mutuwa da yawa matasa sun yi nan filin wasa na Abuja. Wannan ya nuna aikin ya lalace ne a lokacin, kuma ai ba ma doki aiki a lokacin ba. Duk da haka kuna da wani haƙƙi da ya dace a baku.
To tunda mun ɗauki kuɗin mu mun basu akan wancan za a samu wancan aiki. Aiki ya zo ba su ba, kuma mun yi alƙawarin za su maido kuɗin nan, ba su maido su ba. Kaga kenan haƙƙin mu akan su shine wannan kuɗi da muka ɗauka muka basu dan nema mana wannan aiki. Aiki ya zo bai samu ba. Muka tunda a lokacin muka fara masa magana suka nuna cewa suna da hanya da yawa za a iya samu ko ba shi ba. Har kawo yanzu aikin nan bai samu ba, shi ne muka yanke ƙauna cewa to a ba mu kuɗinmu, a ba mu kuɗinmu kawai tunda aiki bai samu ba, abu ya riga ya zama ƙarya, ya zama yaudara, sun zama macuta, sun zama maciya amana ƙasa. Mu kuma sun riga tun lokacin sun riga sun tilasta mana hakan, kamar yadda na faɗi wanda ya kwashe waɗancan shekaru ya gama makaranta kuma yana fafutukan neman aikin nan. Kamar sanin kowa ne cewa a Najeriya kana iya gama makaranta da shekara goma ma kana zaune kana neman aikin nan, wani saboda yana da hanya ko kuma wani ya tsaya mai ya gama bana kahin ma ya gama ofar shi ta je hannun shi. To irin waɗancan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka tilasta mu na ansa masa buƙatar su. To duk da haka sai gashi haƙa bata kai bugarro, bata cimma ruwa ba. Waɗannan mutane azzalumai ne, mayaudara ne, ƴan damfara ne. Shi yasa muka zo mu tallata su, gwamnati ta kama su. Irin wannan abubuwa da suke ba abin da ya kashe Najeriya irin shi, duk irin su ne suka kawo matsalolin da muke ciki a Najeriya, suna da kuma yawa cikin al'umma. Amma su tunda asirin su ya tono, shi yasa muka zo don mu gaya wa duniya cewa ga halin da waɗannan mutane suke ciki. Kuma wani abun mamaki a ciki har akwai wanda yake babban ma'aikacin gwamnati ne, ya kai matsayin auditor a Ministry of Education nan Federal Secretariat. Office din shi yana sakan fulo. Shi in ka bi shi san da ya samu aikin kwabo bai bada ba, amma ya zo mu ya tilasta mana wannan abu, saboda ya sa kishin ya sa yakinin cewa sai yayi cuta zai rayu.
Kuna da tabbacin har yanzu yana cigaba da aikin gwamnati?
Har yanzu yana aikin gwamnati, auditor ne. Karewa ma shi sai daga baya muka tabbatar da cewa shi Alhaji Lawan din, shi wannan Aminu Abubakar wanda yake aikin Ministry of Education, yana yi musu hanya ta sayan kayan option in za a makarantun gwamnati. Wannan shine babban dalilin da shi Lawan ya dogara da shi, wanda baya son ya kai mu ga Aminu dan mu an shi kudin mu, yayi kullun yake yi mana kwana, kullun yake yi mana kwana. To bisa wannan dalili ne yasa baya son ya je ya kai mu gare shi. Shi kuma in mun zo wajen shi yau in ya gaya mana magana, ta gobe sai ta bambanta. A kusan da muka fara maganar mai da wannan kudin ta ruwan sanyi tsakanin mu da shi, tunda ya bada 40,000 yau sama da wata biyu kenan bai ƙara bada kokobo ba. Kuma shi san da ya dauki alƙawarin cewa bayan sati ɗaya zai sake bada kamar haka, bayan wani satin zai sake bada kamar haka, da haka har ai settle. Tunda ya san shi ya anshi waɗannan kuɗi kuma ya je ya kai su, ya zama shine hanya kenan. Yayi mana wannan alƙawarin, tunda yayi alƙawarin abun ya zama tafin ne giza da kuki. Kullum magana bata cika, kullum magana bata cika. To mun yi iyaka haƙurin da zamu, shi yasa muke koke kuma muke roƙon cewa hukumomin da abun ya shafa su sa baki su taimake mu akan waɗannan mutane, a taimaki ma ƙasa baki ɗaya. Tunda kame su ko kuma kame su akan wannan al'amari, ba mu kawai aka taimaka ba, ƙasa aka taimaka. Dan Allah kaɗai san illar da suke ma ƙasa.
Idan aka neme ku, za ku iya bada shaidar duk inda waɗannan mutane suke?
Za mu iya bada shaidar inda suke. Kamar shi Aminu a Ministry of Education yake, shi Alhaji Lawan mun san inda yake zaune, duk wuraren da yake zama mun sani. Sannan kuma ƙarin shaida ko kuɗin da ya bada, ni ba hannu da hannu ya bani ba, wasu mutanen da ya turo suka bani haƙuri kan maganar kada in kai shi a hukuma, su ya ba kuɗin hannu da hannu, sannan suka zo suka bani.
Muna ci gaba da jin bayanin su inda mutanen nan suke.
Shi Alhaji Lawan yana zaune a Airport Junction, amma mutumin Makodi ne,
jihar
Benue, can yake da zama da iyalan shi. Amma nan Abuja nan yake harkokin shi. Kamar yadda na faɗi, yana suna hurka option ne na gwamnati ƙarƙashin Ministry of Education.
Ina son yi wata tambaya, shin waɗannan kuɗi da ya fara bayarwa ya je wajen shi wancan jami'i na hukumar ilimin ne ya karɓo kaɗan daga ciki aka yarjejeniya, ko kuma daga aljihun sai bayar?
To ni dai abin da ya gaya mana daga aljihun shi ne ya bada, ba ya je ya karɓo ba ne. Abin da ya gaya mana kenan, daga aljihun shi ne ya bada waɗannan kuɗi. Da Allah mu yi haƙuri, za a yi sassan. To tunda aka yi wancan alƙawari, yanzu an tasan mu wata biyu bai sake bada komai ba. In an gan shi yau ba a ganin shi gobe, in an gan shi yau ba a ganin shi gobe. Yau ya ce yana Kalaba ya je sayan kaya, GB ya ce yana Kano, haka yake ta yi mana yawo da hankali. Wannan al'amari shi yasa muke kira ga hukuma da duk abubuwan yadda muke kira ga hukumomin da abin ya shafa da su yi wa Allah su sa baki ga wannan al'amari, a kama waɗannan bata gari a hukunta su.
Shin kama su kawai kuke so a yi, in an kama ya wadatar da ku, ko kuna so sauran canjin ku ya fito?
Eto, mu tsakani ga Allah muna buƙatar sauran canjin mu ya fito, saboda wannan sauran canji mafi akasari mu dai ɗiyan talakawa ne, kuma Allah kaɗai san yadda muka haɗa waɗannan kuɗi muka basu. Tsakani ga Allah muna buƙatar canjin mu ya fito. Shi yasa muke kira da babban murya cewa hukumomin su shiga su taimaka mana, a ƙwatan mana haƙƙinmu a hannun waɗannan mutane. In ya so sauran laifin da suka yi wa ƙasa kuma ya rage tsakaninsu da hukumomin da abin ya shafa.
Shin kun yi yunkurin neman ita wannan hukuma ta immigration, musamman ma ƙarƙashin shi wannan shugaban Muhammadu Babangida, da nan ku faɗa masa halin da ake ciki?
to iyaka kokarin da zamu dan mu ganshi mun yi amma bamu samu ganin shi ba saboda bamu da cikakken hanyar da zamu je mu ganshi kai tsaye tsakani ga Allah bamu samu ganin shi ba
amma da za ku so ku ganshi
inda zamu ganshi zamu iya zamu so mu ganshi mu yi mai bayani halin da ke tafiya na wannan bata gari suna amfani da hukumar shi suna cutar jama'a a matsayin za su sama masa aiki a ƙarƙashin ta suna cutar jama'a in ma bai san da hakan ba to mu sai mu sanar da shi ya san da hakan cewa to waɗannan muta bata gari ga abin da ke tafiya kuma da hukumar shi suke ƙarya tunda mu ko da suka zo ko da muka yi magana da shi Alhaji Lawan dama magana da ya mana cewa a hukumar immigration ne suke da wannan alfarma duk da wannan alfarma da ya gaya mana ba wai ta yanzu ba ce abu ne tun lokacin tsoho gwamnati ta Goodluck abin ya abu abin da suka nuna mana kenan amma har kawo yanzu abin bai tabbata ba kuma kudin namu su da ba kuma kamar shi wannan shugaba na yanzu ba mu samu ganin shi ba shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu matsala ko kawo mana tangarda cewa ba mu samu ganin shi wannan shugaban hukumar immigration na yanzu ba
Yahuza Ibrahim da waɗanda aka karbi kuɗaɗen nasu ba su kaɗai ne irin wannan abu yake shafa ba akwai dubun dubatan mutane a Najeriya da ke shiga cikin wannan tarko a yanzu haka to amma su irin waɗannan da suke bada kuɗaɗe domin a samar musu da aiki su kansu ba kare doka suke yi ba domin ai ya kamata su san cewar cin hanci suke bayarwa domin a ɗauke su ta bayan gida a kasance da mu a shirye na gaba domin jin bayanin Yahuza kan wannan da kuma hirarsu ta wayar tarho da wanda ya karbi kudaden nasu a kasance lafiya
to a gaida Ibrahim yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru
Zan fara shirin jaridan namu ne da jaridan Informatin anda taroto mu da cewar shugaban jam'iyyar SAF kuma jagoran adawan kasar Kamaru ni John Furundi ya ce bai zai yi murabus ba daga kan mukaminsa na shugaban jam'iyyar domin yana bukatan kada takararsa a shekarar 2018 domin kalubalantar shugaba biya sai jaridan Emergence ita kuma ta labata mana cewar kungiyar hadin kan Turai har yanzu sun ce basu gamsu da irin yanda kasar Kamaru take yakan yan ta'addan Boko Haram ba a jahar Arewa mai nisa jaridan Lometayo kuma ta soki shugaban kungiyar dake tace kamfanonin dillanci na yada labaru da kuma mujalloli har ma da jaridu da ma gidajen radio da gidan talabijin Mr. Peter Esoka wajen kin halatan shari'an da ake yi masa akan yanda yake waɗansu gidajen radio kafar ungulu sai jaridan Le Financier d'Afrique ta fayyace mana cewar kamfanonin sadarwa na ƙasar jamhuriyar kamar NTM Orange da kuma Nestel har ma da kamfanin Camtel na gwamnatin ƙasar gwamnati ta gayyace su domin ta yi musu jawabi kan yanda yanzu haka suke gabatar da harkokinsu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru jaridan Lojiu kuma ita ma ta hango mana cewar kungiyar ta'addancin Boko Haram sun canja sabon salo wajen kai hararansu a jihar Arewa mai nisa amma shugabannin jami'an tsaro na ƙasar sun ce su ma za su bullo da sababbin dabarunsu domin dakile maharan na Boko Haram jaridan Le Quotidien kuma The Economic ta ce Director General Director ɗin kamfanin gwamnatin ƙasar Kamaru suna kokawa kan wajen irin yanda yanzu haka ba su da ingantattun kuɗaɗen da za su dinga gabatar da ayyukan kamfanin da ma kuɗaɗen da za su dinga biyan albashin ma'aikatansu suna buƙatar gwamnatin ƙasar ta sakar musu da kuɗaɗen yi sai kuma jaridan Liswar anda ita ma ta ce gwamnatin ƙasar Kamaru ta samu tallafin kuɗaɗe a shekarar 2017 da ya gabata har sama da miliyar 59 domin cimma burinsu na yin manyan aikace-aikace kamar aikin hanya a birane da kuma ƙauyukan ƙasar Kamaru jaridan Dusahel kuma ta arewacin ƙasar ta Kamaru ta ayyana mana cewar tsohon sakataren gwamnatin ƙasar Kamaru kuma ministan harkokin cikin gida na ƙasar Maraba Hamidu Yaya ya bullo da waɗansu sababbin dabaru na kalubalantar shugaba biya a yayin da yake kulle a gidan kurkukun garin Yaounde za mu kammala shirin jaridan namu ne da jaridan The Guardians ta ƙasar Kamaru ta dagunta mana cewar cewar hukumar shari'a ta kasar tana takawa lauyoyin masu kare shugabannin awarin kasar birki a yayin da ake gudanar musu da shari'ar su a kotun sojoji na kasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gai da Awal Garba, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kiran mu ta wayoyin ku, kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana malam malam mai zanen hula gula jihar Bauchi. Yau yansa ku gawa Obasanjo cewar ba shugaba Buhari ne ya ce kar ya tsaya ba, mu talaka da muke son Buhari wani takarun kaza muke wata wannan suya muke kara ba, mu zai zo ce in Najeriya kar mu zabi Buhari shekara ta 2019 ya ji martanin da ya samu daga bakin mu, na haka in turo shi akai ma dan kun zaka zo domin su gawa shugaba Buhari ya je mun yaje ne inda mu talaka inda iya tsaye sau dubu ya huto sau dubu za mu zaɓi shugaba Buhari domin soyayyarsa daga Allah ce, Allah ne ya daɗa mana soyayyarsa a zuciyarmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da wasiƙar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa Janar Muhammadu Buhari cewar kada in nemi takara 2019 domin gwamnatinsa ta kasa cika wasu alƙawura da ta yi wa al'ummar Najeriya. To wannan wasiƙa da Olusegun Obasanjo ya rubuta wa Janar Muhammadu Buhari, to mu ɗan Najeriya ba mu gamsu da ita ba, kuma Obasanjo ya zama shaiɗan a siyasar Najeriya domin da kansa yake yaba wa gwamnatin Janar Muhammadu Buhari musamman game da wasu abubuwa da ke al'ummar Najeriya, musamman yaƙi da Boko Haramun, yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma wasu ayyuka muhimmai da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, magana kuma da Bishi Daura Sabo unguwa Tukuna. Wani ɗan Najeriya yaushe za mu daina bari Obasanjo yana wasa da hankalin mu? Obasanjo haka ɗabi'a shi take, tun 1979 duk gwamnatin da ya goya mu baya sai yanzu ya rubuta mata ko dai buɗe ɗaya wasiƙa ko ya zo ya zage su ya ce basu iya ba, yi ma shagari, ya yi ma baban gida, ya yi ma Abacha, ya yi ma Umar Musa Adua, ya yi ma Jonathan, yanzu kuma gashi yana yi ma Buhari, kuma shi da ya maike lokacin nashi ne ya yi. Saboda haka kada mutane su wai a mai da hankali kan Obasanjo, saboda ba ta yi wa Obasanjo ya dinga zuwa Najeriya, ai ba shi ba ne, muna da ƴanci mu za mu yanke hukunci ba Obasanjo ba. Saboda haka mutum ya ce Buhari ba zai takara ma kamar yare na 'yan Najeriya ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Aminu mai albasa kasuwan Gwagula ga memba kungiyar kowa zama a labarai don shugaban kasa a nan Abuja. A yau zan son yin tsokaci dangane da tsare auji wala da ake yi, saboda ya dace gwamnati ta sa bakinta a wannan lamarin, saboda suna bugun gabanta ita tana aiki ne da matsayin cin hanci da rashawa. To ina kira gwamnatin jihar Najeriya da ta yi kokari ta sa bakinta a zama da tsare aiki wala da ake yi bisa ga faɗin gaskiya da ya yi, don haka ina kira ga gwamnatin tarayya don mataki na magance irin wannan matsalolin da mu muke fuskanta ɗan gwagwarmaya.
To madalla, kafin mu sallama gaba baya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya yi wa Attorney General Amurka Jeff Sessions da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI tambayoyi a wani bangare na binciken gatsa London da Rasha ta yi a zaben shekarar 2016 na Amurka. A wani gefe guda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya yi musunta a jiya Talata cewa daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray ya yi barazanar yin murabus sakamakon matsin lamba daga fadar White House da kuma Attorney General Jeff Sessions da yake tilasta masa ya kori babban mataimakinsa.
To madalla, masu sauraron mu, anan mai kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makirde ta na gabatarwa, sai kuma Salman Abu wanda ya haɗa shirin da ya ta mana sauti da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.